الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نواب مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيما الله تبارك وتعالى بوديا da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka wadda yawanci duka ko farkon wata ko ƙarshe akan haɗu don tunatar da juna. Muna fata Allah Ubangiji ya karba mana. To yau da yake ana gab da watan Ramadan, sai muka ga abinda ya kamata mai magana a kansa shi ne falalar watan Ramadan ɗin, ko kuma mu ce khasa'isu Ramadan, abubuwan da watan Ramadan yake fanta da su, kuma wasu hukunce-hukunce da za mu ambata a kan abinda ya shafi azumin. Amma dai yawan abinda za mu ambata shi ne falalar, domin Allah ya saka mutane aiki, kuma wannan aikin da Allah ya saka mutane zai faɗi falala da irin daraja da lada da Allah tabaraka wa ta'ala zai ba wa mutane idan suka yi aikin yadda ya kamata. Domin ai wato gwamnati ma idan ta ɗauki mutum aiki tana faɗin abinda za ta biya shi, ko har ma promotion, a promotion ma na gwamnati akwai ƙarshe da ake isowa ba a wucewa zuwa. Ubangiji duka yana irin waɗannan abubuwa saboda falala. Wannan wata ɗin wata ne wadda muke tsammanin su kafin ranar ta yau ana cikinsa. Fatanmu shi ne kamar yadda magabata suke addu'a, Allah ya yi albarka a cikin watan Rajab, ya yi a Sha'aban, ya isar da su Ramadan. Mu ma hakan muke addu'a, Rajab da ya wuce Allah kai mana albarka, Sha'aban da ya wuce Allah kai mana albarka. Mu muna addu'a Allah ka isar da mu Ramadan. Za mu ambaci wasu abubuwa, idan mun gama su da wuri sai mu ba wa mutane yar dama, watakila wani lokacin akan kore lokacin ba a samun tambaya, wani lokacin kuma tambayoyin suna da nasu fa'idar. Amma a gurguje za mu ambaci wasu abubuwa watakila sai mu dan ba wa mutane ko da minti biyar ne, wasu su yi tambaya watakila za a iya samun abin nan. Abu na farko muka ce khasa'is wa fada'il Ramadan, wato wasu keɓantattun abubuwa da Allah ya keɓance, da wasu falaloli da Allah ya keɓance waɗanda suke cikin watan Ramadan. Malamai suka ce لقد أنعم الله تعالى على هذه الأمة بهذا الشهر المبارك. الله يعلم أن الأمة من بيوة يا مت فللا يا مت نعمة دوانا وتعين من البركة. فللا تكو الفرما كو فللا وت الله يعلم أن الأمة. Babu wani wata da Allah ya yi ma falalar da aka yi ma wannan watan. kuma dama haka Allah yake yayi mu wasu gurare falalar da bai yi mu wasu gurare ba. A cikin mutane yayi mu wasu ni'ima da falala wanda bai yi mu wasu ba. A cikin ranaku Allah ya fifita wata rana akan wasu. Haka a cikin watanni Allah ya fifita wani wata akan wasu watanni. A garuruwan duniya Allah ya fifita wani gari sama da wasu garuruwa, kamar yadda ya fifita Makka. Ya kuma sa wasu gurare masu falala a inda bai sa su a wasu gurare ba. Ya sanya Ka'aba, ya sanya Safa da Marwa, ya sanya Maqam Ibrahim, ya sanya Arfa, ya sanya Mina, ya sa Muzdalifa, ya sa Mash'arul Haram. Duka waɗannan ya ambace su cikin Al-Qur'ani. Kuma ba inda za ka same su a duk duniya sai ka je Makka. Allah ya fifita wannan. Da Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita Juma'a cikin ranaku, ya fifita watan Ramadan a cikin watanni, ya fifita annabawa a cikin mutane, cikin annabawan kuma ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallama sama da sauran annabawa. Haka Allah yake fifita abubuwansa. Haka a cikin littattafan da ya saukar ya fifita Al-Qur'ani sama da sauran littattafai. Haka Allah tabaraka wa ta'ala ke fifita abubuwa. Amma duk idan an kula waɗannan ambaton da muka ambata na fifiko, Allah ya haɗa wannan al'umma a cikin wannan. Don haka Allah ya ambace ta da cewa kuntum khaira ummatin, ku ce mafificiyar al'umma. Inda Allah ya fitar da ita saboda ta amfani mutane, saboda tana da umurni da abu mai kyau, kuma tana hana munanan ayyuka. Allah ya fidda annabin a cikinta, ya saukar masa da Al-Qur'ani, ya ba ta wata, a cikin watan ya fifita wani dare, shi kuma daren ya fi dukkan sauran dararen Ramadana, har ma ya fi wata dubu alheri. Wannan duka falala ce wadda Allah ya yi ma wannan al'umma. To yanzu idan wannan haka Allah ya yi ma wannan wata din, so wani irin tanadi mutane suke don karɓan wannan wata? Za ga mutum yana kashe dukiya da yawa don wani abu da yake so. Idan kana buƙatar wani abu mai alheri, kana kashe kuɗi a kansa don ka same shi. Ga watan Ramadan da alheri, ba ko kobon da za ka kashe kuma zai zo. Ba kobon da za ka kashe. Sai in ka ga dama, ko tunda yanzu ana yi wa mutane tsada a rinka cewa lemo ya tashi, sukari ya tashi. Ni dai ban san cewa dole in yi azumi sai na sha sukari ba. Ba wanda yake kuma dole in yi azumi sai na sha lemo. Na ga in ya yi tsada ka bar shi kawai, ka bar musu kayansu wallahi. Ba wanda ya ce abinda ma annabi ya zaɓa maka kawai shi ne dibino, rutsaf. Kuma ka same shi ba, shi kuma dibino ba ya tsada a wannan lokacin ko? Wai wancan ɗin don mutane suna karkata gare shi, shi yasa ake manna wa mutane tsada. To kuma musu kayan su mana dole ne na? Allah ba dole ba ne. Ka ga annabi cewa maka samu ruɗar bawa dibinon ka fara da bakin ruwa. Abu biyu ya zaɓa maka, shi bai ma zaɓi sukarin ba. To amma dai muna shan wahala saboda wai azumi ya zo sai a yi ta manna tsada. In ka zo ka ji tsoron Allah, watan alheri ne ba, kar ka rinka tsada. Ka ji tsoron Allah. Kuma wallahi ni ban san ka ba, dan ban san ma kana kasuwanci ba, kar ka ɗauka ko da ka yake magana. Ka san wani ɗarguwa zai, to wallahi ban san ka ba. Amma dai ina roƙonka da kai ma dan falalar Ramadan, da fifikon da Allah ya yi wa Ramadan, kai ma ka yi sauƙi dan ka shiga cikin abin da mutane za su yi maka addu'a. Amma kada a yi kuka da kai. Malai ya ce Allah ya yi ma wannan al'umma ni'ima da wannan wata mai albarka, allazi tuftahu fihi abwabul khaira, wanda watan a cikinsa ne Allah ya buɗe ƙofofin alhairai. ويقبل فيه العبادات kuma yana karba ibadoji a cikinsa shi Allah mabuwayi bishatta anwa'i ta'at da nau'o'in ibada iri daban-daban banda kwallon azumin kansa akwai nau'o'in ibada iri daban-daban wanda Allah yake karba kuma ya bude kofofin alheri a cikinsu nau'o'in ibada iri daban-daban suna nan da yawa kai wanda zaka iya wanda ba zaka iya ba fattaqullaha mastata'tu kaji tsoron Allah gurgurdan hali da irin abun da zaka iya kai tai ga karatun alqur'ani ga istighfari ga salati ma annabi ga tasbihi ga tahmidi ga takbiri ga addu'o'i wasu kana tuka mota ibadar kake yin ta wasu ko kana kwanci kafin bacci ya dauke ka zaka yi su wasu kana zaune a masallaci za ka yi su wasu kuma ba sa iya rabuwa da kai tsawon wuni kamar yadda kake numfashi haka kake tafiya da azumi tun ketowar alfijiri har zuwa faduwa ibada ce so Allah ya bude ma kofofi bayan wannan alhairan da ya bude kofar aljanna ya kuma rufe kofar wuta da tsammanin musulmi idan ya mutu aljanna an bude ta kawai zai shiga a ramadan an saukar da alkur'ani a ciki malai ya ce na biyu daga ciki ya ce shaharar ramadan watan ramadan yana zuwa ne liyakuna miqatan litawbati ta'ibin domin ya zama to yanzu jama'a an kiso wani miqati mutumin da ya je aikin hajji yana da miƙatin ɗaukan harami to jama'a mun zo miƙati me ake so mu ƙulla me ake so mu ɗauka a miƙati shine tauba tuba jama'a duk wanda ya san yana mummunan aiki da Allah kare shi ga watan ramadan da mummunan aikin mutum yana zina ya daina ya tuba in mutum yana wani munafurci da yaudara ya daina ya tuba in kana ta so a shar da wasu munanan maganganu na zunubi ka daina za a shiga ramadan mun yi so miƙati jama'a miƙatin da ake son kowa ya ɗaura harabin tuba watan na gafara ne ka shiga ciki an gafarta ma a yi ta zuba maka lada wata ne na hidayatul dalil watan yana shiryar da ɓatattu kuma hidayatul munharifin wata yana shiryar da waɗanda da suka ɗan karkace daga barin hanya za ga idan watan ya kama kowa kokari yake ya samu wani komin yadda kake wasu ɗan shaye-shaye in dai ba shaye-shayen naka ya mayar da kai mahaukaci ba da ɗan sauran hankali to za ka haƙura har zuwa ketowar har zuwa faduwar rana to ko da daddare ai kamata ya tunda Allah yana miƙa hannunsa da daddare yana cewa zo in karɓe ka ka tuba ya kamata ka ɗafe wannan hannun kar ka yi zunubi da rana kana azumi da daddare ka nisanci zunubi dama ka tuba kafin a shigo Allah sai ya buɗe maka ƙofa idan an buɗe maka ƙofa ka shiga kai ta roƙon abin da za ka roƙa na san kowa yana da buƙata wani yana son kuɗi ko wani kuɗi yake so wani kuma muƙami yake so wani kila mata yake so wani kuma harinsa shi ne 2027 kowa da irin abin da yake da shi haka ne ma kowa na ta gode yawa to shi kenan yanzu Allah ya gode kofa shiga ka roƙa ai ba wani ka roƙa ba kai da Allahnka ne shi kuma Allah yana son mai roƙonsa shiga ka roƙa kawai ya ce fa kam min ta'ibin taba da yawa bai tuba ya tuba wa raja'a ila Allah fi ramadan ya koma zuwa wajen Allah a ramadan Allah ka sa mu cikin masu tuba wa kam min dalil munharifin arafa tariq alhidaya da yawa wanda sun bata sun kauce malayin Allah amma saboda zuwa ramadan sai suka gane hanya da yawa ana samu mutane suna shirya cikin ramadan wa kan mudayyin lissala da yawa akwai masu tozarta sallah in ba Ramadan ya zo ba, amma za ka gani Ramadan ya zo sai a cika masallaci. Akwai waɗanda ma ba sa zuwa masallaci, ba sa kawai sallar su a ɗakunan su suke, amma don kwaɗayin lada sai su ce sai sun je tarawih mata kenan a cikin gida, ko za ga ana ta rigima da su sai sun je tarawih, amma yanzu kaga ba sa zuwa mu yi sallar isha tare da su. Amma dai Ramadan idan ya zo za ga kowa ya miƙe, saboda watan na ibada ne, watan ne yake canza mutane. Da yawa daga cikin matasa waɗanda suke tozartar da sallah, amma kuma yanzu sun gane hanya. Wa kam min hajirin lil qur'an, akwai da yawa waɗanda suka ƙaurace ma karatun alqur'ani, ba sa sauraron su, ko ana karanta shi ba sa sauraron su. Wa ghafilin an zikrillah, da yawa sun rafkana daga barin ambaton Allah. Arafat tariqal hidayah, saboda Ramadan, yanzu Ramadan ya zo sun gane hanya, da ga masallatai suna ta cika, ana tafsiri, ana karatun alqur'ani, ana salloli, ana addu'o'i, ana tahajjudi, da ga ana ta yi. Kada kai sake a barka a baya, kai kokari ka zama daga cikin waɗanda za su rabauta da wannan. Malai ce na uku, ya ti shahru Ramadan, watan Ramadan yana zuwa, na haruhu siyamun, wunin sa azumi ake, ba a ci ba a sha ba a kusantar biyani. Walailuhu tahajjud, darensa kuma tahajjudi ake, ana nafilfili, duk wanda ya tarawih ya yi tahajjud, ko da ba a yawancin sha biyun daren da ake fita ba. Da tarawih da qiyamul layli da asham da tahajjud, duk sallar dare ne. Fayajtami'u baina sababaini, za ga mutane suna haɗuwa a tsakanin sabubba guda biyu. Sabubban nan guda biyu dukkansu kowanne gafara ne a ciki. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, man sama Ramadana imana, wanda ya azumci watan Ramadan wa ihtisaban dan neman lada, ghufira lahu, a wannan tsakanin ake taruwa dan ayi sallar, ko. Nabiyunsa kuma ya ce, wa man qama ramadana, wanda ya tsayi wa dare a cikin ramadana dan neman lada, ghufira lahu ma taqaddama, an gafarta masa abin da ya gabata. Duk kenan tsayuwar da haɗuwar da muke a masallaci saboda sabubba guda biyu ne, dan azumi da qiyamul layl, kuma kowanne ɗaya gafara ce a ciki, kuma gafarar ma duk abin da ka yi na baya ya wuce an gafarta maka. Sannan falalar tana da yawa. Shekara ɗaya tal, na sha ba da wannan misali, shekara ɗaya tal da Allah zai ɗauka daga Shawwal ɗin bara zuwa wannan watan yanzu, a ce kawai hisabinka ka shiga aljanna shine ka gaya mana duk ayyukan alhairin da kai, kar ka manta ko ɗaya sharaɗi. In ka manta ɗaya za ka shiga wuta, wallahi sai dai ka shiga wutar, ba za ka iya tuno su ba. Kai abinda ka yi yau ma ina ganin in an cire ka an ce ka fara, to yanzu yau ɗin nan da gari ya waye sallama, mutane nawa kai musu sallama? Kawai ka gamu da mutum ka ce assalamu alaikum, mutum nawa kai musu? Ba za ka iya tunowa ba. Amma mizanin Ubangiji da sikelinsa da matattarar ayyukansa duk ya tattara su ya ajiye. Wala yuzlimu rabbuka ahada, Allah ba zai zalunce ka da komai ba. Duk waɗannan abubuwan sai ka gansu, wallahi. Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, duk wallahi sai ka gansu. Wannan shine adalci a wajen Ubangiji. Kuma in tun daga wancan watan bara azumi kake qiyamul layl, kana samu ka tashi raka'a biyu ko uku ko hudu ko huɗu ko shida, wani abu mai kama da haka kana kai, idan kai tafiya baka samu kayi ba, idan kai zazzabi baka samu kayi ba, idan tsufa yasa baka iya tashi yau, sai Allah ya ce ku duba littafin sa mana me yake yi, da can yana yi, yana da ƙarfin sa. Sai Allah ya ce to ku ta rubuta masa abun nan da yake yi yana da ƙarfi, yanzu larura ce ta tafiya ko ta rashin lafiya ko ta tsufa ta same shi, ku ta cika littafin da wancan aikin da yake. Allah ba ruwansa ba sai ka yi tamfirin ba. Ya hakuri, ya tsawa. watan Ramadana yana zuwa da waɗannan ayyukan. Allah ka bamu, ya Allah ka samu daji. Abu na hudu yace ya ati shahru Ramadan, Ramadana yana shigowa ne, fa yakubbu ahlul iman ala kalamir rahma. Watan Ramadan idan ya zo yakan tilasta mutane ya kifarsu su rungumi alqur'ani, su rinka karantawa ala kitamatil qur'an. Wani za ka ga yayi sauka biyu, wani za ka ga yayi yafi haka, kowa da irin damarsa da zurufin da yake da shi. Amma dai kada ya zamanto ba ka yi, ka rinka yi alqur'ani. A azu watan Ramadana idan ya zo yakan kifar da mutane, kowa ya kife kan alqur'ani sai ya ta karanta shi. Ramadana yake da wannan. Kuma za ka ga hatta a mota, hatta a masallaci, hatta a wasu guran, hatta a bakin kasuwa, hatta duk inda za ka ga mutane sun jibinci alqur'ani suna karantawa. Saboda watan na alqur'ani ne, shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an. Shahru alqur'an shahri ne, watane ne na alqur'ani. Fa yajma'u as-sa'im baina wato shafa'ain, mutane suna haduwa tsakanin ceto biyu. Ramadan yana ceto in ka azumce shi, alqur'ani yana ceto idan ka karanta shi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ranar tashin alqiyama alqur'ani zai tsaya gaban Allah, azumi zai tsaya gaban Ubangiji. Shi azumi abinda yake faɗi shi ne, ya Allah na hana shi sha'awarsa. Yana so ya ci abinci da rana, na hana. Yana so ya sadu da iyali, na hana. Yana so ya sha ruwa, na hana. Duk na hana shi wannan azumin. Qur'ani shi kuma abinda yake faɗi, na hana shi bacci da daddare, yana kiyamun layi. Don haka Allah ba mushi su biyun nan a ba mu shi. To in an baka, in an bayar da kai a wajen azumi, aka bayar da kai a wajen alqur'ani, sai ina? Sai aljanna, darus salam, gidan aminci za ka tafi. Allah ya kira da gidan aminci. Saboda wallahi ba a rashin lafiya a ciki, ba a tsufa, ba a fargaba, ba bugawar zuciya, ba wani abu wai mai kama wani hawan jini, wani wane, ba a ciwon suga a can. Ba fa da kai muke ba idan kana da yawa, kuma fata muke ma Allah ya baka lafiya, Allah ya sauke ma. Amma duk abin da ka sani wanda yake gizame ma dan adam cikas, ba a samu sa aljanna. Kawai harka ce ta akoli, kaje kai kai ga nama, ga giya, don kana jin haushi watakila yanzu a duniya ana shan giya baka sha. Wannan ma mai tsami, mai wari, mai ribas, watar kuma lazzatun lisharbin. Haka Allah ya ce daddana ce wajen masu sha, ana kwankwaɗanta saboda daɗinta. La fiha ghaulun, ba ta sa ribas, la babu ribas, kawai ka sha giya hankalin ka kwance. Ga kuma mata ga nama ai ta yi, kuma ga ba mutuwa ba tsufa, harkar ta yi yawa wallahi malam. Nan kuma duk kuɗin gama in kana ci kana ci, to in ma dai ba su tsare ba tsufa zai zo. Kawai sai wani likita ya zo ce ma ba a cin janna ma, dole ka hakura. Amma lahira ina ruwanka da wannan, ba wannan abu. Allah Ubangiji kai mana arzikin aljanna. Yaqulu alquran, alquran yana cewa mana'atuhu an-nawma bil-layl, na hana shi bacci da daddare. Shi kuma azumi yana cewa mana'atuhu at-ta'ama wash-shahawat bin-nahar, na hana shi sha'awarsa, na hana shi abinci da rana. Fa shaffi'ni fi, Allah bani shi, Allah ka taimake mu, Allah ka ba mu ikon aiki. Na biyar ya'ti shahru ramadan, shahru ramadan yana zuwa maka. Wa fihi ko wa fihi sabr ala da'a, wato a cikinsa akwai haƙuri da yin da'a. Ka yi haƙuri ka yi ma Allah da'a, wannan haƙurin na ibada. Wa sabarun ala tarki dhunub, ka yi haƙuri ka bar aikin dhunubi. walma'ani kai haƙuri kabar aikin zunubi da ayyukan sabo wa sabarun alal jub kai haƙuri akan yunwar da zaka kwankwada wa sabarun alal atash kai haƙuri akan ishruwa da zaka sha wa sabarun alal ta'ab kai haƙuri akan gajiya domin in azumin ya buga irin hudun nan tayi ko biyar to gajiya za ta lullube ka komai jikinka yayi flat gabobinka sun yi laushi babu abinci a cikin ga yunwa ga ishura kai haƙuri alal nasab sabrun alal nasab wato ita ce wahala haka sai ga gumi yana nema ya rinka tsatsaho maka akan jira ko gumi ya rinka tsatsaho maka saboda wahala kai haƙuri fa yajma'u lis-sa'imi anwa' as-sabr dan haka mai azumi zai tattara nau'o'in haƙuri haƙuri na farko as-sabru ala ta'a sabru ala al-ju'i as-sabru ala al-atash was-sabru ala an-nafs da dai sauran haƙuri da duk zaka yi ta yi a kansa saboda haka shi yasa wasu malamai suka ce shahrur ramadan shahrur sabr wato wata ne na haƙuri kai haƙuri a cikin sa wa yajma'u bainal ibadatayn mutum yana hada tsakanin ibada wato ta haƙuri da kuma ta jiki Allah tabaraka wa ta'ala yana rubanya maka lada ba tare da lissafi ba domin ya faɗa a wani guri yana cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ana cika ladan masu haƙuri babu lissafi wadancan haƙuri da muka ambata Allah zai ta baka lada ba tare da lissafi a'a abu kaza goma za mu baka abu kaza goma za mu jibga maka ladan ne ba lissafi Allah ka ba mu iko na shida ya ati shahrur ramadan watan ramadana yana zuwa ne a cikinsa ne ake samun fatata allafal qulub zukata suke haɗuwa za ka ga mutane suna tausayin juna suna ƙaunar juna wata tawahhadus sufu za ka ga safun mutane yana zama abu ɗaya koda kuwa a shakalinsu sun zama daban-daban amma za ka ga zukata suna ƙaunar juna kowa yana son sai ya yi ma ɗan uwansa alheri za ka ga masu raba dubiro masu ba da ɗan wani abu na abinci masu sayan sutura masu baya kowa ya zama ga ya buɗe wata ƙofa wadda da baya yi ma watan ramadan yana sa shi a yana sa al'umma da sarki da gwamna da malami da wanda ba malami da mai wadaci da wanda ba ya da wadata dukkan sun yi ittifaki akan safu ɗaya za su yi suhur a lokacin alfijir za su daina za su yi buɗe baki a lokacin da ake buɗe baki kowa yake mutane sun zama safu ɗaya wa tajtami'u kalimatul iman kalimat ahlul iman mutane za su haɗu akan kalmar iman yadda da Allah da ibada a cikin wata guda ɗaya wa ru'yatun wahid gani ɗaya ne a watan wa hilalun wahid watan ma guda ɗaya ne ake azumta wa fihi tafsirun lis-sa'imin a ciki za ka samu ana ciyar da masu yin azumi haka wani zai abinci ya kawo bakin masallaci yanzu ka ga magariba ta yi ba wanda ya fito da tuwo ko ɗan wani lemo a zo a sha amma watan yana kamawa za ka ga mutane da ɗan ƙosansu da ɗan wane ne sun zo kowa yana son sai ya taimaki ɗan uwansa zukata suna haɗuwa wajen taimako wa aqafun alal fuqara za ka ga ana tausayin fakirai mutum ya fitar da wani abu ya taraba a fakirai wal masakin da miskinai za ka ga ana tararraba abinci wanda yanzu ga shi akwai mabuƙatan amma dai sai jifa amma a watan da ka ga ana raba abinci ana raba kayan abinci ana raba sutura wasu har da kuɗi suke rabawa saboda zukata suna ƙaunar juna ana son fakirai da irin da watan Ramadan duk watanni haka suke da wani lalaci zai kai ba zai aiki ba saboda ya san zai rinka samun na bana na banza kawai zai ta ci shikenan ya koma ya kwanta a bursa ina watan Ramadan din shi kadai ne akwai sauran watanni 11 wallahi ko kai aiki ko ka kwankwada sai ka aiki ko kare ma Allah ya bayar wa fihi layyinul kalam a cikin watan ana samun tausasan maganganu ma'ana za ka ga ko da abu ka zo da shi na kurakurai da wuya ka samu fada da yawan fada za a yi ta cewa da azumi fa ana azumi wani maganganun kan nan fa da azumi ka kaza da kaza da kaza ana ta yi to ana samun maganganu na daɗantawa da lausasawa wa birrin ana samun bin Allah yana yawa a cikin wata wajudin ana samun kyaututtuka da yawa wa ihsanun watan yana zuwa da kyautatawa wa kullu zalika fi ramadan wannan duka yana faruwa a cikin watan ramadan wa yajma'u as-sa'imu muta'akhila al-husuli ala ghuraf al-janna saboda haka za ka ga mai azumi ya tattara wasu alhairai barkatai da ya aikata sai ya cancanci kaiwa ga samun wani gida beni a aljanna saboda aikin da kai Allah ya rubuta maka ka shiga wannan gidan allati a'adda ar-rahman li ashabi hadhihi al-a'mal Allah ya tanadi waɗannan ayyuka ne mai rahama ga waɗanda suke wannan gida ga waɗanda suke aikata irin wannan ayyuka kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi ya ce inna fil janna ghuraf a cikin aljanna akwai wani gidan sama yura zahiru min batini daga ciki ana kallon waje wa batinu min zahir daga cikin sa ana kallon waje daga waje wanda yake ciki yana kallowa waje a adda Allahu liman at'ama ta'ama Allah ya tanadi gidan ne ga wanda ya ciyar da abinci wa alanal kalama ya tausasa magana an gane wa taba'a siyam ya bibiyar da azumi wani akan wani wa salla bil layli ya yi salla da daddare wannan su niyamun mutane suna bacci ta ji aikin da ake a sa'amar sa'ama ciyar da abinci alanal kalama lausasa zance banda alfasha banda zagi banda fada banda duk wasu muyagun maganganu da bibiyar azumi da sallah da daddare mutane suna bacci Allah ya tanadi gidan sama zai ba ka gidan aljanna na bakwai ya ci shahru ramadan wata ramadana yana zuwa fatatazayyara al-ahwal ila afdaliha za ga halayya sun caccanza zuwa ga mafificiyar hali da watakila ana da halin kasala na zuwa jam'i halin karanta alqur'ani kasala na addu'a kasala na karatun alqur'ani kasala na yin sadaka kasala na zikirullah kasala na yin addu'o'i zuwa ga duk ramadan kowa ya zage dan haka wata in yazo ya tagayyaru al-ahwal ahwal halayyar mutane yana canzawa daga mummunan hali zuwa afdalil hal zuwa ga kyawun hali fatatahassanu al-akhlaq dabi'u sai su gyaru su yi kyawu wa tanzilu ar-rahman sannan rahamomin Allah sai ta sauka wa tanzilu al-barakat sannan albarkoki sai ta sauka tatahazzabu as-suluk za ka ga tsare-tsaren mutane da yanayinsu ya caccanza wa tasarrufat tasarrufin ma mutane a cikin gari da kasuwanni duk za ka ga ya caccanza waliza saboda haka tahanniatu as-sahaba wal umma bi qudumi hadha ash-shahr al-mubarak za ka ga mutane suna barka kamar congratulation da zuwan wannan wata sahabbai suna yi ma junansu wannan barka din da barka da zuwa na watan Ramadan mai albarka wa nabi hurairata radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa ataakum ramadan ramadan ya zo muku shahrun mubarak wata mai albarka faradallahu alaikum siyama, Allah ya farlanta yi mu yin azumi a cikin ka. Tuftahu fihi abwabus sama, ana bude kofofin sama ko kace ana bude kofofin aljanna. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ana rufe kofofin jahannama. Idan Ramadan ya zo ko kana son shiga jahannama an rufe kofa. Allah kiyaye mu. Fasa'is Ramadan, wannan wata din watan yake bantu da wasu abubuwa. Huwa shahrul ladhi ittasafa Allahu ta'ala, wannan wata ne wanda Allah ya kebance shi. Waqtara Allahu miqatan linuzulil wahyi, Allah ya kebance watan kuma ya sanya shi lokaci ne wanda Allah yake saukar da wahayi a cikin sa. Fa anzala Allahu fihi risalatihi, Allah ya saukar da sakonnin sa a cikin wannan wata. Wa basta nurahu, Allah ya baza hasken hakkin sa a cikin wannan wata. Wa khaqaba fihi sufu safwatu khalqihi, Allah ya yi magana da zababben halittarsa shine wa Muhammadur Rasulullah. Waqtasahu bi nuzulin a'azami kitabihi, Allah ya kebance annabin sa da saukar masa da mafi girman littafin sa shine Al-Qur'ani. Wanda arafatu al-bashariyya, duk mutane sun san wannan. Fi afdalil baqa, kuma Allah ya saukar da Al-Qur'ani da annabin a mafi fificin gurare. Ala afdalil bashariyya, kuma ya saukar da shi akan mafi ficin mutane. Ya saukar da Al-Qur'ani a mafi ficin guri shine Makka. Ya saukar da Al-Qur'ani akan mafi ficin mutane, kamar yadda Allah ya faɗa, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Kadubi sifar da Allah ya ba mu al-Qur'ani, yace watan Ramadan wanda Allah ya saukar da al-Qur'ani a cikin sa hudan linnas, Qur'ani shiriya ne ga mutane. Wa bayyinatin min al-huda, bayani ne a bayyana na shiriya. Wal furqan, kuma mai rarrabewa tsakanin ƙarya da kuma gaskiya. Abu na biyu da abin da watan yake bantu da shi shine huwa shahrul ladhi iktasafa Allahu, wata ne wanda Allah ya kebance shi bi afdalil a'mal, da mafificin ayyuka. Wa ahabbu ilayhi, kuma Allah ya kebance watan da ayyukan da shi Allah din yake so. As-siyam shine azumi, Allah yana son azumi, kamar yadda Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi, manzo Allah yana faɗi, kullu amali ibn adam lakum, duk wani aiki na dan adam nasa ne, illa sawm, sai azumi. Azumi Allah ya karba, kamar yace ba na dan adam bane, nasa ne saboda girman daraja da lada da zai bada. Allah yace fa innahu li, azumi nawa ne, sallata waye na Allah ne, karanta alqur'ani nawa na Allah ne, hajji nawa yi na Allah ne, umra nawa yi na Allah ne, dukansu na Allah ne. Amma domin a nuna maka girman azumi, kololuwar daraja da azumi, da irin soyayyar da Allah yake ma azumi, yace nawa ne, wa ana ajizi bi, kuma ni ne zan ba da sakamakonsa, ba wani ba, ni zan biya. Wato Ibnu Umamah al-Bahili, Allah ya dade shi yana cewa sa'ala Rasulullah, wato sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, an tambayi manzon Allah, ayyul amal afdal, kaji ba, ayyul amal afdal, wani aiki ne yafi, an tambayi manzon Allah wani aiki ne yafi, menene yafi soyuwa a gurin Allah wanda Allah yafi so. Annabi sai yake alayka bisaw, na umarce ka da yin azumi, shi yafi komai. Fa innahu la ilaha lahu, babu abin da yake daidai da azumi, azumi yafi komai. So wannan ya sa ko da ba Ramadan ba, ka rinka yi kana yin azumi, domin kana yin wannan ibada wanda Allah yake so, kuma babu irin ta. Amma na ga mutane da yawa wasu daga azumin ya wuce shi kenan, wani kowannen su tattu shawarar da ake magana baya ne, balle ka zo masa wai azumin litinin da alhamis, balle kuma ka zo azumin sha uku sha hudu sha biyar ga wata,
mutum zai ga kamar zai mutu ba za ka mutu ba kalin kai kowa ma bai mutu ba da yake wallahi kuma kowa da kake ganin yana hakuri yake da yunwa kai dan ka saba shikenan sai ka ci abinci kuma wani lokacin ma da mutane ba sa training kansu da dan yunwa yunwa sai su tabo shi wato akan me kullun sai ka koshi fal wani fa zai kariya da safe kamar karfe 7 ko 8 zai kariya kuma sha daya sai ya samu wani abu ya taba sannan abincin rana sannan kuma da yamma akwai ɗan doya da ɗan kwai da ɗan wane ne haka sai an ɗan da daddare magariba in ka zo ka sa musu a hanari sai mutum ya ce ma zai je cin tuwo da tsakanin magariba ma in ka saka darasi sai a ce a za mu je cin tuwo sannan wai akwai abincin kwanciya wani wanda irin ciki ne haka wannan cikin fa gaskiya ya fara ge Imam Shafi'i yace idan kana son kwakwalwa ta rinka fanshinin tana karban ilimi ka dan rinka barinta da dan yunwa ka kanka kar ka ji wannan kuma ka je kai ta azabtar da kanka da yunwa ba haka muke ba ka daina koshi dai fal irin wancan koshi na uku yace mu kowa shaharu wata ne allazi tajtami'u fihi ummahatu ta'at wata ne wanda a cikinsa ne aka tattara dukkan uwar ibada uwar ibada in an faɗi haka an ce ummul qur'an akwai uwar alqur'ani an gane ana nufin kenan ta tattara abubuwan da alqur'ani saboda ai da tattaruwa yake a cikin mahaifiyarsa da kafafuwansa da kansa da hannayensa da komai duk ya tattaru a ciki so in an ce fatiha uwar alqur'ani to ana nufin dukkan abin da alqur'ani zai faɗa na tauhidi na mulkin Allah na ibada na wane ne na hali duka ta tattara to in an ce wannan watan ya tattara uwar ibada ne to shikenan a ciki siyam ya hada azumi salat ya hada sallah du'a ya hada addu'a tilawatul qur'an ya hada karatun alqur'ani albirru ya hada bin Allah al-ihsan ya hada ihsani to ya hada uwar ibada duka gaba duk kuma waɗannan abubuwan da muka ambata ana samun su a cikin alqur'ani ana samun su a cikin watan ramadan za ka yi azumi za ka yi sallah za ka yi addu'a za ka karanta alqur'ani za ka yi albirru shine bin Allah za ka yi al-ihsan kowa zai yi wannan ba wanda ba zai ba kowa zai karanta alqur'ani kowa zai yi sallah kowa zai yi azumi kuma dole komin dai yadda ka kai da baka da shi to sai an samu kayi ma wani mutum wani alheri a cikin ramadan saboda ai kowa da ya je zo sa'atin ne min sa'atin ma abokin wadata ya ciyar wa man qadira alaihi rizqu fa yu'tihi mimma ataakullah haka ne ko na hudu shahru alladhi tughfaru fihi adh-dhunub wata ne wanda ake kankare zunubai a yafe su a yi gafara a kankare kurakurai wanda tsira yake cewa ramadan ila ramadan mukaffira ramadan zuwa wani watan ramadan mai kankarewa ne matuƙar dai an nisanci manya-manyan zunubai an gane wa kala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya sake cewa fitnatur rajul fitinar mutum fi ahlihi cikin iyalansa yake samun fitina yadda ta hakuri da su fitinar ka a cikin iyalansa suke na biyu fitinar mutum fi malihi a cikin kudinsa yake samu na uku fitinar mutum fi jarihi makwabci waɗannan abubuwa guda uku a nan ɗan adam yake samun fitina in baka samu iyalai na gari ba ka gamu da fitina ko in Allah bai taimake ka ba kai kudi ba ka shirya ba to shikenan ka gamu da fitina in Allah bai datar da kai ka samu makwabci na gari ba ka gamu da fitina waɗannan manzo Allah ya ce su ne fitinar ɗan adam amma me yake kankare wannan fitinar tukaffiru as-salatu was-siyam was-sadaqa abinda yake kankare maka waɗannan fitinar shine sallah azumi sadaka da sai a yawaita yin sallah yin azumi yin sadaka na biyar shi ne fi itiqa'un minan nar a cikin wannan wata ana yantar da mutane daga barin wuta wa zalika kullu layla dukkan dare sai Allah ya yanta wasu annan ira sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato ya kai mai azumi inna lillahi inda kulli fitri i'tiqa'un kowane lokacin bude baki ko kuma kowane lokacin dare ana yantar da mutane daga barin wato wuta abu na shida shine wa yuhazzi fihi as-sa'im bi anwa'i wa alwani shatta min suwar at-takrim a cikin wannan wata din time ko a cikin wannan wata din dan adam yana rabautuwa mai azumi da nau'o'i da launuka daban-daban da surori daban-daban na karamtawa da girmamawa wanda Allah yake yi ma dan adam daga cikin karrama shi da ake hatta wai yawun bakin sa manzo Allah yake yana da kanshi a wajen Allah kuma miski an karrama shi da aska masa addu'a an karrama shi da bude masa kofar aljanna an karrama shi da bashi gidan beni a aljanna an tanada masa in yi addu'a za a karba ya jama'a ai falalar ta kai iya da girmamawa da Allah yewa wato mutum a cikin azumi bari a gurguje menene wajibin mu a cikin wannan azumi to sai mu gode ma Allah a bisa ni'imar isowar mu Ramadan mu gode ma Allah akan ni'imar isowar mu Ramadan
Allah ya iso da kai ku gode ma Allah Allah ku gode ma Allah abu na biyu a kan jirin lada da gafara da ita na damaka da kuma samun darajar da su kasu ka gode ma Allah kuma ta hanyar da ya boko hukuncen azumi
duk abin da ya ɓoye maka to ka yi ƙoƙari ka tambayi malamai in baka sani ba kada ka yi shi da ka domin samun lada ka gode ma Allah da ka me harshen ka wajen maganganun banza ka gode ma Allah da ka me hannayenka da ya iso da kai Ramadan wajen taɓa ko shafar abin da Allah bai yarda da shi ba ka gode ma Allah ta hanyar ƙafarka ta azumi ta hanyar zuwa wuraren da suka dace ka je ka gode ma Allah da kada ka sa mutukin ka haram a cikin wannan wata mai alfarma ka gode ma Allah da ya baka harshe mai ambatansa ka ambace shi da yawa ka yawaita ayyukan da ake so mafifita a cikin watan Ramadan daga cikinsu akwai tsayuwar dare akwai yin sadaka akwai karatun alqur'ani akwai yin itikafi akwai yin addu'a akwai kuma yawan ta ambaton ubangiji akwai ma yin umra in ka samu dama ka nisanci wasu abubuwa da za su rage maka lada shine na farkon su jahilci jahilci ka kasa sanin hukuncin azumi baka san me kake yi ba kana hauma ka daina wannan abu ka nemi sani domin jahilci yana sa ka tauye ladanka ka nisanci abin da zai tauye maka lada shine allahu wallahi wargi da wasannin banza waɗanda Allah bai yarda da su ba ka nisanci abin da zai rage maka lada ta hanyar kalam na alfasha ka nisanci abin da zai rage maka ladan azumin ka shine giba da annamimanci ka nisanci abin da zai rage maka lada shine kallon haram ka nisanci abin da zai rage maka lada shine faɗan maganar ƙarya baka ji ba baka gani ba kuma kana comment ka nisanci kallon fina-finai da ayyukan baza da kallon matan da bai dace ba da dukkan wasu abu ba waɗannan su ne za su taimake ka wajen samun wannan lada kuma lokaci ana cewa ya karatu saboda haka za mu ba da tambaya minti ɗaya zuwa tambaya ce? To ya ce malam assalamu alaikum wa rahmatullah malam ga tambaya kamar haka kiran fari ne ko na biyu ake kiran as-salatu to yanzu kaga mai tambayar yana son a'a akwai dai wata matsala kila ladadus yanzu yana zaune kuma watakila as-salatu a kiran farko yake ko a kira na biyu yana son kuma ya ji to me za a yi su fara jayayya da ladan mu da kuke kallon mun nan kullum ni dai musamman fatoyin da ake mun da yawa bana amsa su saboda gudun ta da rikici domin kai as-salatu a kiran farko ko kai a kiran karshe duk ba zai cutar da kai ba to ba amfani sai an zo an yi watakila kuma yana amsa rigima sai za ta tashi ku yi hakuri da ni zan wuce wata tambayar Na'am. Ya fito? To me yasa ba zai a cikin masallaci ba? Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu. Yusabbihu lahu fi ya dai ka tsaya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun لا تلعيهم تجارة ولا بيع عن ذكرنا في بيوت الله يتي اتكين جداجي بابا جدان كي يتي مغانا ولا انا مغانا المصلاتي يتي ناي اذن ان ترفع ادغا سونانا اتي اعبت سونانا اتي كنفا كاغاني ناي اذن تو كنا نمو اذن دموا كمين بايان الله يتي اي اذن ناي اذني اعبت سونانا اتي ويزك ربي حسن yace bil guduwi wal asal da safiya da maraice duka na bada ibili yace kuma a cikin dakunan akwai wasu rijal mazaje kana cikin su ko tunda kaji ga yi tukar rijal akwai wasu mazaje a cikin masallacin ambato na kawai suke la tulihim tijara sai da sai rabe shagaltar da su ba sun ma barka zuwa sun zo masallaci na itikafin kenan kai a masallaci in larura ta sa ka fito waje wata larura ce ta sa ka fito waje kai tasbihi a waje ko kai salati ko kai istighfari babu laifi an gane wani kuma na wa alaikum assalam wa rahmatullah ku dinga duba mana lokaci minti hudu saura minti uku ma da tana kan bola na'am shuru wata rigima ta dan barke wata shekara a harami amma ba wai a wajen abin nan ba a wajen abin nan gama garin jama'a mutane suna zama su yi ta ambatan Allah daga shuruk yayi sha sai mutane su yi nafila sai su dawo su yi kwanta su yi bacci har wajen azhar wani Balarabe ya ga ana ta sallah kawai sai ya tashi ya kama wa'azi a gurin yace mutane suna sallah daidai lokacin da annabi ya hana sallah domin shedan an gane ko rana tana huduwa ne a tsakanin mai karnayin shedan lokacin da ta sha ta hudu kamar da bayan ta fito ka gane sai suka ce kawai a shuruk ne ai a shuruk shaɗin gari ne kawai dan haka sai rigima ta barke su amma dai abin da ya fi dacewa shi ne daidai lokacin da rana take huduwa kamar yadda annabi ya ce kar a yi sallah to kar a yi sallah a lokacin a bari sai ta gama fitowa sai a yi sallah a wannan lokacin maganan as-salatu kada mutumin nan ya dauka cewa shi tambayar sa ma ba a amsa masa ba ya ka zan zai tafi yana ta kore wato matsala ce nan ma wadda take lafiya yanzu idan ka je haramin makka ba ka kiran as-salatu sai kiran karshe kiran karshe suke kiran as-salatu kira na farko wara su kira mu amma kiran da al-fijri yake to a lokacin suke kiran as-salatu suna da dalilai irin nasu akwai kuma waɗanda suke ganin su kuma kiran farko ne ya kamata a ce as-salatu khairu minan nawm dan ka yanke baccin ka zo masallaci ana buƙatar ka kai nafili to sai tambayar masu tambaya kuma malamai idan kace as-salatu khairu minan nawm a farkon kira sai muka fito kai da zaka yi mana sallar mu koma baccin mu to nan ma tambaya ake nan ma kuma malamai ne suke da tambayar suka ce ka ce as-salatu to ga munan saboda su sai su aka firin jayarwa da cewa kiran karshe ake as-salatu khairu minan naw domin daga wannan kiran raka'ata da zikiri kawai ta rage kuma za a sha da sallah amma kiran farko ta kila za a iya kiran sa karfe 3 da rabi na dare ko karfe 4 amma dan Allah ina fatan ba rigima zaka je kai da ladanin ka ba Allah ta ba rigima zaka je ka tayar masa ba saboda haka ba wanda zai cutar a ciki in ka kira as-salatu a farko ba zai cutar ba in ka kira as-salatu a karshe ba zai cutar ba saboda dai kiran sallar da as-salatu dukkan su sanarwa ne akan a fito ayi sallah ka tambaye mai kyamara ya baka lokaci don mintunan sa yake kirgawa ba ni bane ka tambaye shi ya baka lokaci welcome to an baka minti da goman karshe farai da gaske zai kara salloli zalla cewa duk wanda ya sallar shafa'i da wutirinsa ya kulle ya kwanta kuma sai ya tashi ya ji yana son ya yi sallah ya sallaci abinda zai sallaca biyu sallama amma kada ya maimaita wuturi shi kenan wannan shine abinda za a yi Allah ya taimake mu Allah ya sa mun dace da yardar Ubangiji Allah kuma ya kai mu Ramadan Allah ya sa mu yi aiki karbabbe Allah ya sanya mu cikin yantattu wannan bawan Allah da ya gina wannan masallaci kuma ake zuwa ake wannan muna roƙon Allah yadda ya faranta wa mutane shi ma Allah ya faranta masa yadda ya tanada wa mutane wurin ibada Allah ya tanada mishi aljanna shi da iyalansa da sauranmu dukkanmu gaba ɗaya Allah ya mana albarka Allah kuma ya sa dukiyarmu ta amfane mu Allah kai mu ƴaƴanmu da matanmu da mu kanmu da rayuwarmu gaba ɗaya kai mata albarka fitintunu da suke damunmu a ƙasa muna roƙon Allah ya sauke mana su masu tada ita idan za su shirya ka shirya su ya Allah in ba za su shirya ba Allah kai mana maganin su ya Allah Ubangiji ka raba mu da sharrin su ya Allah rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma inna nas'aluka lisanan zakira wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasana allahumma inna nas'aluka al janna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udhu bika min an nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.